sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemani race tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 14 ga watan Maris din 2023. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya masana tattalin arziki sun bayyana cewa sai an shafa akalla watanni 6 kafin a iya samo bakin zare na warware matsalolin da matakin babban bankin CBN na canjin kuɗi ya janyo ta fuskar tattalin arziki.
Kamar yadda ku sani cewa gaskiya wannan canza kuɗi ya yi mana ta'adi ba ɗan kaɗan ba a tattalin arzikin Najeriya, kuma wannan ta'adi ne wanda ba za a warke shi manan da wata 6. Ina ganin sai ya wuce haka, domin yanzu da ita Central Bank ce ba da kuɗi, bata ba da kuɗin ba, kin ga babu kuɗi, sabbin kuma babu su. So saboda haka za a ci gaba da shiga wannan wahalai har zuwa lokacin da kuɗi suka wadata.
Za kuma ku ji cewa a wani sabon yunkuri na shawo kan matsalar tsaro, hukumomi a jamhuriyar Niger tare da haɗin gwiwar kungiyar ECOWAS da EU da Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani aikin karɓe makamai daga mutane da ke rike da su ba bisa ƙa'ida ba a faɗin ƙasan. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku. Yau za mu sake haskaka jihar Oyo, amma kafin nan ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya. Ga labaran duniya. Rundunar sojan Amurka ta ce wani jirgin yakin kasar Rasha ya yi karo da wani jirgi mara matuki na leken asiri da sa ido na Amurka da ke aiki a sararin samaniyan kasa da kasa akan tekun Bahar Maliya, lamarin da ya sa jirgin ya fado. Wani jami'in sojan Amurka ya shaida muryar Amurka cewa har yanzu ba dauko jirgin na MQ-9 ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka za ta gayyaci jakadar Rasha kan lamarin. Ya ƙara da cewa jakadiyar Amurka a Rasha, Lynn Tracy, ta isar da sako mai ƙarfi ga ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Kuma an yi wa shugaban Amurka Joe Biden bayani game da lamarin a cewar kakakin Fadar White House John Kirby. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken na kasar Habasha kuma zai ziyarci Nijar a mako mai zuwa, a daidai lokacin da gwamnatin Biden ke ƙara ƙaimi wajen yin cuɗanya da ƙasashen Afirka domin daƙile tasirin ƙasar China da ke da shi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken ya isa birnin Addis Ababa kuma zai je birnin Yamai domin tattaunawa kan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin arewacin ƙasar Habasha, da kuma ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci da ake yi a Nijar da kuma yankin Sahel baki ɗaya. Blinken na shirin gana da jami'an Habasha da na Tigray a Addis Ababa, kuma zai kasance sakataren harkokin wajen ƙasar na farko da zai ziyarci ƙasar Nijar. 'Yan sanda a Pakistan sun yi yunkurin cafke tsohon faraministan ƙasar Imran Khan a yau Talata, amma ɗaruruwan magoya bayansa sun kare shi a wajen gidansa da ke birnin Lahore da ke gabashin ƙasar. A cikin manyan biranen ƙasar a wannan rana, magoya bayan jam'iyyar adawa ta Khan ta Pakistan Tehreek al-Ihsan, wato PTI a takaice, sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da yunkurin cafke shugaban nasu. Dan siyasar mai shekaru 70 a duniya yana fuskantar shari'o'in kotu da dama da suka haɗa ta yadda ƙayar baya da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa, tun bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kaɗa ƙuri'a a hanɓarar da gwamnatinsa a watan Fabrairun da wato Afrilun da ya gabata. Kan da ya musanta dukkan zarge-zargen, yana mai cewa sakamako ne na cin zarafin siyasa da magajinsa Firaminista Shabazz Sharif ke yi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta samu karuwar mace-mace da ke da alaka da ta'addanci a cikin shekarar 2022, wanda adadin ya karu sosai zuwa 643, ya karu da kashi 120 daga yawan waɗanda suka mutu 292 a shekarar da ta gabata, in ji wani sabon rahoto a yau Talata. Pakistan ta zarce Afghanistan a matsayin ƙasar da ta fi fama da hare-haren ta'addanci da mace-mace a kudancin Asiya, matsayin da Afghanistan take kai tun shekarar 2017, inji wata cibiyar nazarin ta'addanci ta duniya GTI a takaice, wadda cibiyar tattalin arziki da zaman lafiya da ke Australia ta fitar. Burkina Faso ce tafi kowace yawan ƙasa yawan mace-mace masu alaƙa da ta'addanci a duniya, inda ta ƙaru da 759 zuwa 1135 a shekarar 2022. Hukumar ta GTI ta ce Afghanistan ta kasance ƙasar da ta fi fama da ta'addanci a shekaru huɗu a jere, duk da raguwar da aka samu da kashi 75 cikin 100, yayin da aka rage yawan mace-macen da kashi 58 cikin 100 a shekarar 2022. Afghanistan ta samu mutuwar mutane 633 a cikin shekarar 2022 a cewar GTI. Kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan bizar shiga kasar ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na kasashen waje a ranar Laraba, lamarin da zai kawo ƙarshen hana shiga kasar na shekaru uku da aka ƙaba don yaƙi da annobar COVID-19. Gwamnati ta faɗi a yau Talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin Hainan da kuma jiragen ruwa da ke shiga babban birnin Shanghai mai tashar jiragen ruwa, waɗanda ba a buƙatar biza don shigarsu kafin ɓarkewar annobar coronavirus. Baƙi da aka ba wa biza kafin ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2020, lokacin da Beijing ta rufe iyakokinta ga yawancin baƙi daga ƙetare, za a ba su damar amfani da su don shiga ƙasar muddin wa'adinsu bai ƙare ba. Hakanan kuma za a ci gaba da shiga ba tare da biza ba ga baki ɗaya daga Hong Kong da kuma yankin Macau da ya shahara wajen Chacha na lardin Guangdong na kudancin ƙasar. Kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba ya zamto masana'antar biliyoyin daloli da ke alaƙa da aikata laifuka, kuma na shirin haifar da babbar barazana ga tsaro a duniya, yayin da sauyin yanayi ke dumama tekunan duniya, a cewar wani rahoto da cibiyar Royal United Service Institute, wata ƙungiyar bincike da ke birnin London tare da haɗin gwiwar asusun The Few Charitable Trust. Kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba yana samar da dala biliyan 36.4 a kowace shekara, a cewar rahoton wanda ke wakiltar kusan kashi 1/3 na yawan kamun kifin a duniya. Yayin da sauyin yanayi ke dumama tekunan duniya, kifayen suna komawa zuwa wuraren da suka fi sanyi, wato ruwa mai zurfi, kuma ana sa ran ayyukan aikata laifuka zai biyo baya. Rahoton ya kuma nuna cewa kifaye na taka muhimmiyar rawa wajen samar da iskar carbon ta hanyar rayuwa cikin ruwa, don haka ragowar kifin da kansa zai iya hanzarta dumamar yanayi.
Da Safila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ƙasa da sa'o'i 24 da fitar da sanarwa da babban bankin kasuwanci Najeriya da CBN ya yi akan a ci gaba da mu'amala da tsofin takardun kuɗi na naira 500,000 bayan kusan makonni biyu da kotun kolin ƙasar ta zartar da hukunci akan lamarin. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa sai an shafa akalla watanni 6 kafin a iya samo bakin zare na warware matsalolin da matakin na babban bankin CBN ya janyo ta fuskar tattalin arziki. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf da cikakken rahoton.
Masanan sun bayyana hakan ne kwana ɗaya kacal biyo bayan kalamai da suka fito daga cibiyar bunƙasa sana'o'i masu zaman kansu, wato CPPE, da ta ce tattalin arzikin Najeriya ya yi asarar kimanin naira 20 sakamakon ƙarancin sabbin takardun kuɗin naira ya zuwa yanzu.
Tsakani da Allah na rasa abin da ya fi 500,000 fi sabilillahi, saboda ko gareji yanzu ma duk wanda zai aiki mutum sai ya tura ma ba za a same shi ba. Mutane ma ba sa ma kawo jaran ma kan bacci miki a gareji.
Wani ƙaramin ɗan kasuwa kenan yana bayyana irin asarar da ya tafka a tun ƙarshen watan Janairun ya zuwa yanzu, duk da cewa kotun kolin Najeriya ta zartar da hukunci akan ƙarar da gwamnonin Kaduna, Kogi da Zamfara suka shigar a gabanta akan batun na tsawaita wa'adin ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗi, inda kotun ta ce a ci gaba da amfani da su ya zuwa ranar 31 ga watan Disambar shekarar 2023 da muke ciki. Lamarin da aka ji shiru a kai na tsawon kusan makonni biyu daga gwamnatin tarayya da ma bankin CBN. Tunda masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i ke kokawa akan irin asarar da da suka yi ta samu tun watan Janairun da aka fara aiwatar da wa'adin daina amfani da tsaffin takardun kuɗin. Abdulrahman Muhammad mai gyaran mota da kuma sayar da kayayyakin mota ne a Najeriya wanda ya bayyana cewa
gaskiya maganar kuɗin nan an sa mutane a damuwa sosai, wallahi musamman mu da muke dan zuwa muna dan harkar mota mu je mu dan siya, wallahi in muka yi tafiya nan abin ma gagarar mu yi, wallahi ba karamin wahala muke sha ba, mun ba mu ga amfanin wannan abin da aka kawo ba. Wani ma yana da kuɗin a account din shi wanda ya kamata ya biya bukatar gaban shi da ita, amma sakamakon rashin cash nan da ake fama tsakani da Allah, abinda zan ba iyali na ma gagara na ma yake daga wannan lokacin zuwa iyali.
A wani bangare kuma Laila Al-Usman mai gudanar da sana'ar abinci da sarrafa kujeru ta ce,
well, daga farko dai gaskiya abin ya ba mu wahala saboda abu ne da ya dauke mun bazata, sai kuma mutane a kasuwa kamar yadda kika sani kullun abu ne da muke siya na yau da kullun, su tumatir da sauransu, mutane ne wanda ba su da wani POS, su ba ma su da banki, so it took us lokaci kamun muka samu mutane suka fara accepting transfer. Ya dan ja mana lack of abubuwa kaman a zo a ce yo a babu wannan abun saboda karancin abubuwa daga kasuwa, sai kuma recently da aka ce a fara amfani da tsohon kuɗi. Ni dai bazan ce na ma ga tsohon kuɗin batun daga lokacin din ban ga wanda ya kawo min ita ba har yanzu, saboda haka ban san ya abun zai sake picking ba, amma ni dai zan ce gaskiya ban samu wani problem sosai ba saboda daman mun dade da komawa cashless policy daga restaurant da su gona da sauransu, muna ta neman da zamu koma saboda kananan sace-sace da gurin ma'aikata. So ni yace meke ni ma in making all these things ya zama right, na san cash in ma would be a good thing idan ya dawo in circulation.
A wani bangare kuma masana tattalin arziki na ci gaba da bayyana irin tsawon lokaci da za a iya dauka kafin a iya samu bakin zaren wannan al'amari, kamar yadda Malam Kasim Garba Kurfi ya bayyana.
Kamar yadda ku sani cewa gaskiya wannan canza kuɗi yayi mana ta'adi ba dan kadan ba a tattalin arzikin Najeriya, kuma wannan ta'adi ne wanda ba za a warke shi manan da wata shida. Ina ganin sai ya wuce haka, domin yanzu da ita central bank ta ce ba da kuɗi, bata ba da kuɗin ba, kin ga babu kuɗi sabbin kuma babu su, so saboda haka za a ci gaba da shiga wannan wahalai har zuwa lokacin da kuɗi suka wadata. Mafita dai shine central bank ta sako tsaihin kuɗin nan, sannan a ci gaba da murza sabbin kuɗin nan suna tafiya hannun riga har lokacin da za su wadata, kuma kada a takaita kuɗaɗen da mutum zai hidda, domin gaskiya al'amari wannan amma tattalin arziki banna ba yakka dan ba, amma muna ganin ya riga ya yi man tattalin arzikin Najeriya na wannan shekarar girbi gidin da ba za a iya cika shi ba daga nan har zuwa ƙarshen wannan shekarar, sai dai wata shekara mai zuwa. Wannan hanyar kada a bi ta, dama mun ce ba mafita bace ba, India ta yi ta bata ji dadi ba, babu wata ƙasar da za ta yi wannan ta samu wadatar wannan abubuwan, so gaskiya abin mafita shine.
Da maraicin jiya Litinin ne babban bankin Najeriya ya fitar da sanarwa ga bankunan kasuwancin ƙasar, wato Deposit Money Banks DMBs, da su dawo da harkar mu'amala da tsaffin takardun kuɗin naira na 500 da 1000 a wani mataki na ban umarnin kotun kolin kasar. Duk kokarin ji ta bakin babban bankin Najeriya wato CBN ta hanyar kira ta wayar salula da sakonnin karta kwana a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara ni Abdurrauf Muri Amurka daga Abuja Najeriya.
An gaishe ki Halima Abdurrauf. To bari mu leka jamhuriyar Niger, inda a wani sabon yunkuri na shawo kan matsalar tsaro, hukumomin kasar tare da haɗin gwiwar ECOWAS da EU da Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani aikin karɓe makamai daga mutane da ke rike da su ba bisa ka'ida ba a faɗin kasar. Hukumomin sun ce wanzuwar irin waɗannan makamai ne sanadiyar ƙaruwar matsalar fashi da makamai da satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ta'addanci a wasu sassan kasar. Daga Yamai ga wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani.
Irin yadda hukumar da ke kula da tattar makaman da ake rike da su ba kan ka'ida ba a jamhuriyar Nijar ke lalata bindigogin da ta samu wajen al'umma kenan. Lalata waɗannan bindigogin ya biyo bayan wani kamfe na musamman na yaƙi da makaman da ke yawo ba kan ka'ida ba a jamhuriyar Nijar, da hukumar da ke yaƙi da wannan al'amarin ta shirya a wasu yankunan Nijar uku da suka hada da yankin Tilibiri da Tawa da kuma Difa. Wannan gangamin na yaƙi da makaman da ake rike da su ba kan ka'ida ba a jamhuriyar ta Nijar ya baiwa hukumar damar lalata kimanin bindigogi 100 tare da sa hannu kan bindigogi kimanin 300, sannan hukumar ta samu wasu gwamman mutane da suka amince su ba da bindigogin da suke rike da su a rabin kansu.
Manufar ɓullo da wannan tsarin shine faɗakar da al'ummar Nijar ire-iren illolin da ke tattare da rike bindigogi ba kan ka'ida ba, tare da ja hankalin al'umma na ganin ta miƙa bindigogin a gaban kanta, wato ba tare da an tilasta mata ba. Daga bisani za mu tattara bindigogin da muka samu mu lalata su. Yana da kyau 'yan ƙasa ya bayar da makamin da yake rike da shi ba bisa ka'ida ba ga hukumomin ƙasarsa. domin a lalata makamin. Hakan zai sa a gobe ba za a yi amfani da makamin nasa ba wajen kai masa hari.
Manufar da ya shirya wannan kamfen wanda ya samu tallafin kungiyoyi daban-daban da suka haɗa da kungiyar kasashen yammacin Afirka SADC ko ECOWAS da tarayyar Turai da hukumar da ke kula da rayuwar kasashen duniya ta Majalisar Dinkin Duniya da dai sauransu. Shi ne samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar Nijar ta hanyar yaƙi da makaman da ke yawo a ƙasar ba kan ƙa'ida ba, musamman ma idan aka yi la'akari da yadda ake fama da matsalar tsaro a wasu yankunan ƙasar da ke fuskantar hare-haren ta'addanci da satar mutane domin neman kuɗin kwansa da fashi da makami da dai sauransu. A wani mataki na baiwa waɗanda ke riƙe da makaman ba kan ƙa'ida ba wata dama ta rabuwa da su a cikin salon alum. Hukumar da ke yaƙi da wannan al'amarin ta bullo da wani tsari na ba da taimakon abincin dabbobi ga duk wanda ya amince ya miƙa hukumar makaminsa a rabin kansa.
Saboda haka nan na muka ashe makamai wanda muka ashe, kowa sun gane dalili wanda muka ashe makamai wanda muka ashe, kowa cikin azawa, kowa mun nemo haka nan na zai. Kuma muna aiki tsakaninmu da Allah mutanen Shintabaran da Tasra da Abalak da Tabalaga da Kau haka nan na zami.
Tawagar da ita hukumar da ke yaƙi da makaman da ake rike da su ba kan ka'ida ba a jamhuriyar ta Nijar na tare da rakiyar wasu shugabannin kungiyoyin fararen hular ƙasar a wannan gangamin, waɗanda kuma suka yi ba da tsarin bayar da taimakon abincin dabbobi ga waɗanda suka amince su miƙa hukumar makamansu a rabin kansu.
Al'ummar wannan yanki ta fi dogara ne da kiyo, kuma kamar yadda aka riga aka sani cewa a wannan lokacin bangaren na kiyo na fuskantar matsala. Haka muka yaba da wannan tsarin na hukumar da ke yaƙi da makaman da ake riƙe da su ba kan ƙa'ida ba.
Makaman da ke yawo ba kan ƙa'ida ba a jamhuriyar ta Nijar an fi samun su ne a waɗannan yankunan Nijar uku da ake gudanar da wannan kamfen, wato yankin Tilibiri da Tawa da kuma Difa, waɗanda dama ke fama da matsalar tsaro. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi da ya haɗa mana wannan rahoton. To a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki a Najeriya. Yau za mu sake duba taskarmu ta tarihin jihohin ƙasar da muka saba gabatar muku domin haskaka jihar Oyo.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka
an haifi gwamnan jihar Oyo injiniya Oluseyi Abiodun Makinde ran 25 ga watan Disamba na shekarar 1967 a Ibadan. Sai Makinde kamar yadda aka fi kiransa ya kama mulkin jihar Oyo ran 29 ga watan Mayu na shekarar 2019 bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP, kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP. Kafin ya ɗare kujerar gwamnan jihar Oyo ya riƙa mukamai da dama a kamfanonin mai da gas. Siniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakinsa Bayo Lawal, sai Chief Tasalin Folarin da mataimakinsa David Okunlola na jam'iyyar APC su ne suka fi ƙarfi a cikin 'yan takarkarin gwamna a jihar Oyo. Jam'iyyun UPN, MPN, AD, APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 1976 ne aka kirkiro jihar Oyo daga lardin kudu maso yammacin Najeriya, wato Western Region. Kana babban birnin jihar Oyo shine Ibadan. Jihar Oyo dai tana da fadin kasa har na murabba'in kilomita 28,454. Ta yi iyakoki da jihohin Kwara, Osun, Ogun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Jihar ta Oyo dai tana tinkaho da cewa a nan ne aka fara kafa gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana anan ne aka fara yin jami'ar farko, wato jami'ar Ibadan. Jihar Oyo mai kananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane 7,840,864 a bisa alƙaluman hukumar ƙidayar jama'a ta ƙasa, wato na shekarar 2016. Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaɓen mai zuwa.
Sunana Fatima Bola. Mu abun da muna so lokacin zabe a samu saro saboda in babu saro ba samu fito mu yi zabe ba saboda can baya anan ibanda an saya da jima da fada ana kashe mutane in babu saro fa zabe zai wahala
ni ne yalo gure mai engine amma mun hoton mu dai idan an kalkwali idan ana cikawa to amma sai a ita zabe ana cewa zai mu kaza zai kaza ku zabe mu ba ai an gama kata su tabiya ba kuma ganin kowa aikin da aka ce zai muku kuma ba za ku kuma ganin wani aiki a engine sai bayan shekara hudu sun kun so kasana ku kuma daga talakawa suna neman cewa ai lokacin kaza babu kuɗi ne ba kaza kaza sai ai ba su zo su shiga alƙawari ba to shine a matsalan mu da wannan mutane
tsakanin shugaban kasa gwamnati da kuma ƴan majalisa wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zabe su
ba su cika alƙawari saboda haka shugaban kasa zai ce zai muku kaza gwani su ma za su dan alƙawari za su jawo su kaza su ma abin sanatoci za su zo cewa ai mun an zabe mu za mu zo mun zo alƙawari kaza to amma ai aka yi dinnan kowa ba wanda zai haka zai zo ya cika alƙawari
sunana Abule to kai kuma menene damuwarka a wannan zabe mai zuwa
ni damuwa na shine duk inda sanuwa gaba ta sha ruwa nan ta baki sha saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato kowanne ka ga to sai alƙawarin ƙarya duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci kowa buƙatar gidansa yake babu wanda ke dubin talaka yanzu ga to dubi irin yadda muke gogurmaya muka zabi Buhari abubuwa duka yanzu ga shi kowa yanzu jikin ya gaya
kana nan Buhari bai cika muku alƙawarin ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba
ai ba zata an kai saboda wallahi irin yadda dai mun kai gihin Buhari muna ganin cewa abubuwa za su tafi duka abubuwan sun dawo sun lalace kada Allah sa maimaita
yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama da ashe ka nemi bukata gare su me zaka ce
to wace bukata zan nema gare su saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana iya cewa nan ai ma amma da an daga shi kenan an wuce da kai
sunana Alhaji Samaila 1000 sabuluwa abu bukatar mu a koran sabon da za a yi na president da na gwamnati da na senator da na rep da na house of assembly to sama lafiya muke so ba ma so fada fuje ta so tina ba ma so ai saman lafiya muke so a Nigeria
sunana Babangi Grace abun da ka damuwa security
kamar tsaro kenan
tsaro mai damuwa ba aiki a taimaka remata kuma ba aiki samsam
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Nigeria
Latino da Sardauna Premium Arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun fice akan hanya sun biye wa zuciya roki na duniya
madalla a ga da Hassan Umar Tambuwal da ya hada mana wannan shirin to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amerika kai tsaye daga birnin Washington DC yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger daga bakin Haruna Mamman Bako
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da shirye-shiryen soma kokowar gargajiya ta kasashen yammacin nahiyar Afirka da ake ce ma Tolak da jamhuriyar Niger zai karbi bakunci daga 17 zuwa 19 ga wannan wata na Maris na wannan shekara ta 2023 ministan harkokin wasannin kasar ta jamhuriyar Niger ne Malam Seku Doro Adamu ya kai ziyara ta musamman a cibiyar kungiyar kwallon kafa ta kasar inda ake turkar ƴan kokowar jamhuriyar Niger da za su wakiltar sarra daga bisani minista ya ziyarci filin kokowa na kasa da kasa na wan birnin mai inda za a gudanar da wannan kwamfalar sai dai minista ya nuna takaicinsa game da halin da wurin yake ciki inda ya kira ga masu alhakin kulawa da wurin da su hanzarta yin haka tare da daukewa gwamnati tsayawa wuri guda tana bata lokaci inji minista sai ku doro Adamu hukumar kwallon kafa ta mata ta babban birnin mai ta shirye wata kwamfala ta kwallon mata albarkacin ranar tunawa da diya mata inda a ƙarshen makon jiya ne aka kammala gasar da ta hada kungiyoyi shida na cikin garin Yamai wasan ƙarshe ya hada AS police da ƴan sanda da AS JNN ta garda republican inda mata na AS garda national du Niger ne suka lashe wannan kamben bayan sun lakade takwarorin su mata na AS police na ƴan sanda da ci uku da neman a wani bangaren ana
iya cewa karin maganar nan da Hausawa ke yi da ke cewa mai laya kiyayi mai zamani ya kare ne a nan nahiyar Afrika kan kasar Senegal wadda bayan ta lashe kofin kullun kafa na manya ta sake lashe na masu bugawa a cikin gida kasar ta sake lashen kofi kullun kafa na ƴan kasa da shekaru 20 a Al-Qahira ko kuma a Cairo kasar Misra ko Egypt bayan ta darkake kasar Gambia a wasan karshe da cibiyu da nema idan muka leka a wasannin kullun tennis a Indiana Wells a kasar Amurka mai rike da matsayin na daya a duniya Carlos Alcaraz dan kasar Spain sai da yayi da gaske a zagaye na uku na kwambalar kamelin shi hankade dan kasar Holland Talon Grace Kapoor da ke matsayin na 36 na tennis a duniya da ci 7-6 ita ma yar kasar Poland Iga Swiatek ta kai zagaye na gaba bayan ta gama da yar kasar Canada kuma ta 36 a duniyar mata ta tennis Bianca Andreescu da ci 6-3, 7-6, 7-1 ita da kasar ta Poland cewa da Iga Swiatek ita ce ta daya a duniya a tennis na mata idan ko muka sake koma a jamhuriyar ta Niger ana mako na 15 a bangaren wasannin kwallon kafa na Super League na kasar GS Tawa a garin Tawali Liberna Adar Tawa a Kokana ta Agadas ci 2-1 sai Espoir ta zandar da Magaram ta shakashi banza da 3 a hannu AS Police da ɗan sanda ta babban birnin Yamai Liberté ta babban birnin Yamai ta shakashi a hannu Sportif de la Garde National du Niger da ta mata 2-0 AS Douanta Custom ta yi banza da AS Fanta Sojoji sai AS Niger ta wutar lantarki da Irana ta Arlet jihar Agadez ta wurin hako uranium an yi banza da banza can gwarzo ta Maradi a Maradi ta yi daidai da Sale Sporting Club ta babban Yamai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
an gaishe ka Haruna Mamman Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
to a takaice rundunar sojan Amurka ta ce wani jirgin yakin kasar Russia yayi karo da wani jirgi mara matuki na leken asiri da sa ido na Amurka dake aiki a sararin samaniya kasa da kasa akan tekun Bahar Maliya lamarin da yasa jirgin ya fadu wani jami'in soja ya shaida murya Amurka cewa har yanzu ba dauko jirgin na Amurkan ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka za ta gayyaci jakadar Russia kan wannan lamari Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na kasar Habasha kuma zai ziyarci Niger a mako mai zuwa a daidai lokacin da gwamnatin Biden ke ƙara ƙaimi wajen yin cuɗanya da ƙasashen Afirka domin daƙile tasirin da ƙasar China ke da shi a nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken ya isa birnin Addis Ababa kuma zai je birnin Yamai domin tattaunawa kan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin arewacin ƙasar Habasha. Da kuma kokarin yaki da ta'addanci da ake a Niger da kuma yankin Sahel baki daya. Yan sanda a Pakistan sun yi yunkurin cafke tsohon firaministan kasar Imran Khan a yau Talata amma ɗaruruwan magoya bayan sun kare shi a wajen gidansa da ke birnin Lahore da ke gabashin kasar. A cikin manyan biranen kasar a wannan rana magoya bayan jam'iyyar adawa ta Khan wato PTI sun yi zanga-zangan nuna rashin amincewa da yunkurin cafke shugaban nasu. Kasar Pakistan ta samu karuwar mace-mace da ke alaka da ta'addanci a cikin shekarar 2022 wanda adadin ya karu sosai zuwa 643 ya karu da kashi 120 da yawan waɗanda suka mutu 292 a baya a shekarar ta gabata in ji wannan rahoto a yau Talata.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu sai a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Sarfi Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta bada umarni da injiniyan mu ne ya ce taku Linda Suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kwana lafiya ma salama.